Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 13 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa ƴan ta'adda sun yawaita amfani da yara wajen kai harin ƙunar bakin wake. Za kuma a ji inda aka kwana game da mutanen nan 12 da suka yi fade suka kuma yi ciki ma wata yarinya a jihar Niger. Usman Kabara na tafi da shirin na kasa ba kasawa ba. Sannan Baba Yakuma Keri zai shigo da sharhin jaridun Ghana, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A jiya Laraba ne kasar Rasha ta sake hawa kujerar naki domin kare shugaban kasar Siria Bashar al-Assad daga suka da yake sha daga kasashen duniya game da harin makami mai guba. Da wannan matakin na kasar Rasha, hakan yana nufin kenan ba za ta bada bayanai ko haɗin kai ba ga duk wani kwamitin bincike da mai zaman kansa da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kafa, har ma da wani matakin da za ta ɗauka wanda ka iya taimakawa domin samun zaman lafiya a ƙasar ta Siriya. Waɗannan kalaman dai suna fitowa ne daga bakin jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley, salin da take magana a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ce har wa yau Rasha ta zaɓi marawa Assad baya. A kuriyu 10 da ake da su, 2 sun jefa kin amincewa, kana 3 suka ƙaurace, yayin da Moscow ta toshe damar da Birtaniya da Faransa da Amurka suke da ita. China dama abu ne mawuyaci ta ba Rasha baya, ita ta ki jefa ƙuri'an, yayin da sauran waɗanda ba su da kujerun dindindin irin su Bolivia sun jefa kin amincewa ne, yayin da Ethiopia da Kazakhstan suka bi sahun China na kin jefa ƙuri'ar. Shi dai wannan ƙuri'ar manufarsa ita ce shine yin Allah wadare da harin makami mai guba. Kana samar da kwamitin bincike mai ƙarfin gaske domin gane abin da ya faru game da wannan harin.
Koriya ta Arewa za ta samar da wata na'ura a cikin hanyarta ta ƙarƙashin ƙasa inda take gwada makamin nukiliya. Ana kyautata zaton za ta yi gwajin makamin nukiliya ranar Asabar ko kuma kafin wannan ranar, kamar yadda wata majiyar gwamnatin Amurka da ma wasu suka labarta. Ba za mu ce komai ba, amma muna nan muna zira ido, kamar yadda wani jami'in hukumar tsaro ya shaida wa muryar Amurka. Ranar Asabar din dai ce Koriya ta Arewa ta yi bukin tunawa da shugabanta da ya kafa ta. Wannan na'urar gwajin dai an shirya ta tsaf, wanda kuma ita ce ta 6, kamar yadda Joseph Bermudez Junior da Jaglio ke cewa. Wannan gwajin dai cigaba ne da harzuka Koriya ta Kudu, inji mai magana da yawun babban hafsan sojin ƙasar Ro Hee-jung sa'ilin da yake tattaunawa da manema labarai a Seoul yau da safe a gogon yankin. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a wani tare manema labarai jiya sa'ilin da suke tare da sakataren ƙungiyar NATO wanda ya kawo su ziyara, wato Jens Stoltenberg, cewa ya yi magana da shugaban China Xi Jinping domin ya taimaka ya yi magana ma Koriya ta Arewar, amma idan hakan ba ta samu ba to za mu ɗauki matakin da muka ga ya dace.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A wuri ɗaya kuma a jiya Laraba ne Amurka da Rasha suka cin matsaya akan samar da bincike game da harin makamin mai guba da aka kai wa wasu farar hula a Siriya, wanda ya sa shugaba Donald Trump ya ba da umarnin kaddamar da harin ramuwa ga gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Yanzu dai an amince za a samar da binciken haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙwararru a harkar makami mai guba, waɗanda za su binciki harin makami mai guban da aka yi, wanda ya dalilin mutuwar mutane sama da 85. An dai cimma wannan matsayar ce bayan da ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya kwashe sa'o'i da dama yana tattaunawa da takwaransa na Rasha Sergey Lavrov. Daga bisani kuma ya gana da shugaba Vladimir Putin. Tillerson ya shaida wa manema labarai cewa ya faɗa wa Putin cewa dangantaka tsakanin Amurka da ƙasarsa ya ragu ƙwarai da gaske, domin ko akwai ƙarancin amintaka yanzu nan. Shi ma da yake bayani sa'in da yake amsa tambaya a shirin talabijin a kasarsa. Putin ya amincewa ba shakka dangantaka tsakanin kasashen biyu ya sukurkuce a cikin wannan shekarar. But na farko ma da na baya kuma na baya bayan nan da ya ƙara dagula dangantakar Washington da Moscow shine batun harin makami mai guba wanda aka yi ranar 4 ga wannan watan da ake ciki a Syria.
Shugaban Somalia ya lashe takobin ganin ƙarshen kungiyar ƴan ta'addan nan ta Al-Shabab a cikin shekaru biyu daga yanzu. Kana yayi wato yayi tayin ga shugabannin kungiyar da su zo a tattauna da su. Shugaba Muhammad Abdullahi Muhammad wanda ake wa lakabi da Farmajo yana magana ne jiya wurin bikin cika shekaru 57 da samar da gidauniyar sojojin kasar, bikin wanda aka gudanar a cikin harabar ma'aikatar tsaron kasar da ke Mogadishu. Ya ce muna baiwa mutanen kasar nan tabbacin cewa cikin shekaru biyu daga yanzu sai mun kawo ƙarshen kungiyar Al-Shabab dukku da kuma duk inda suke cikin wannan kasar. Ya ce kungiyar ta kwashi shekaru da dama tana aiwatar da ta'addanci amma kuma ta gaza kwace gwamnati. Shugaba Muhammad ya ce don haka yana kira ga shugabannin da su ba da haɗin kansu. To an sha labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara ya da zangon a arewa maso gabashin Najeriya inda a wurin taron wato tunawa da ƴan matan Chibok da ƴan Boko Haram suka sace aka ce ƴan ta'adda sun ma yawaita amfani da yara ƙanana. Haruna Dauda gare ka.
Asusun tallafa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ta ce an yi amfani da kananan yara 117 wajen kai kunar bakin wake a kasashen Nijar da Najeriya da Kamaru da kuma Chadi cikin shekarun 2014 kawai. Shugaban wannan asusun na tallafa kananan yaran da ake kira UNICEF Mr. Geoffrey Jumba ne shida manema labarai a jiya lokacin da yake bayani game da cikin shekaru 3 da sace ƴan matan nan ƴan makaranta na garin Chibok da wasu ƴan bandiga suka yi ranar 14 ga watan Afrilu. Wadda har rana mai kamar ta yau ba ji duriyar mafi yawansu ba. Mr. Jumbo ya ce cikin shekarar 2015 kuma ƙananan yara guda 56 ne aka yi amfani da su wajen kuna bakin waken, yayin da aka yi amfani da wasu guda 30 cikin shekarar 2016. Sannan wasu yan kuna bakin wake guda 27 ɗin suka kai hare-hare cikin jama'a a cikin farkon wannan shekaran, wato watanni uku na shekarar 2017, wanda hakan ke nuni da cewa kullannan hare-hare na baya-bayan nan sun fi dukkanin hare-haren da suka auku a shekarun baya. Mr. Jumbo ya ce wannan rikici na yan kungiyar Boko Haram ɗin ya raba yara da yawa da iyayensu, ya kuma toye musu damar neman ilimi duk da cewa yanzu hakan suna kafa makarantu masu zaman kansu a sassan yan gudun hijira da dama.
We estimate though that there are 3 million.
Yace yanzu hakan akwai wasu kananan yara kusan miliyan 3 da ba sa zuwa makaranta, kuma yanzu hakan ba mu samun damar isan inda waɗannan yara suke saboda har yanzu akwai wasu kananan matsaloli da ake fama da shi. Amma yanzu hakan mun kudine aniyar koyar da yara miliyan 1 wannan shekara. Mr. Jumbo yace akwai kuma wasu kananan yaran da yanzu hakan ke fama da karancin abinci mai gina jiki da aka kiyasin cewa sun kai rabin miliyan, kuma yanzu hakan muna son mu samu yara 400 zamu tallafa wajen ba su damar sake mulmulewa duk da cewa akwai matsaloli ke fuskanta na rashin daman isa wasu wuraren har yanzu. Ganin cewa hukumar tallafa kananan yara Majalisar Dinkin Duniya na ɗaya daga cikin wanda ke sa ido kan mutanen da ake tsare da su a hannun jami'an soja, ko tana da labarin batun da ake yi na cewa akwai mutanen da dama zaka suka mutu a tsare sakamakon zafi da ake fama da shi. Sai Mr. Ijumban ya amsa da cewa
I'll be honest with you, we did not have access to.
Yace barin ga maka gaskiya shine ba mu samun damar shiga inda waɗannan mutanen suke, saboda haka duk wani bayanan da muke samu daga wajen su jami'an sojan ne kuma da shi muke amfani. Mr. Ujumba yace kuma watun kwashi wannan ƴan mata na garin Chibok babu wani abin biki a gare mu saboda ba abin farin ciki bane, sai dai ma mu ce abin bakin ciki ne. Muna da tunawa da wannan rana ne kawai saboda abin bakin ciki da ya same mu na kwashi waɗannan ƴan mata a lokacin da suke karatu.
There is nothing to celebrate about this event.
Jawabin Mr. Geoffrey Jumba kenan, shugaban asusun tallafa a kananan yara Majalisar Dinkin Duniya, ke bayani kan batun zagayowar shekaru 3 da sace ƴan matan nan ƴan garin Chibok da ake zaton cewa ƴan kungiyar Boko Haram ne suka yi, da ma wasu matsaloli da suka jibanci harkokin kananan yara. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yara annana haba yara manyan gobe.
To a gaida dan mutan biyu kafin mu ci gaba sai a dan girgije.
gwargwarzon
tuna baya sai kuma jihar Niger inda batun mutane 12 din nan da suka yi fadi tare da yin ciki ma wata yarinya ya dau wani sabon salo bayan zargin bangaren shari'a da zalama. Mustafa Batsari gare ka.
Wani magidanci mai suna Dr. Haruna Musa Bahago dake zaune a garin Salka a yankin karamar hukumar Magama ta jihar Niger Nigeria ya gabatar da takardar koke ga kwamishinan yan sandan jihar Niger akan wani hukunci da wata kotun magistrate dake Nasco ta yanke ma wasu mutane 12 da suka yi ma yarsa yar shekara 11 fyade a can garin na Salka. Lamarin dai ya faru ne tun a ranar 19 ga watan 12 na shekara ta 2016 inda tun a wancan lokaci ne aka kama mutanen kuma kotun magistrate dake Nasco ta ci su tarar naira 520 inda dama kuma tun da farko sai da yan sandan garin na Nasco suka karbi naira 325 daga hannun waɗanda suka aikata wannan laifin kamar yadda takardar koken ta nuna. Amma daga cikin jimillar naira 844 da aka karba daga hannun masu laifin naira 25 ne magidancin ya ce an bashi domin ya kula da yarinyar da aka saka ya sunanta wadda a yanzu haka take dauke da juna biyu a sakamakon fyadan da waɗannan mutane 12 suka yi mata. Barista Ibrahim Regi shine lawyer magidancin yayi ƙarin bayani.
Rip fyade kenan domin yani ya goma shi shekara 11 maza karamin su a cikin shi da mai dan shekara 24 duka sun asalin su gaban kotu sannan kuma aka ce kotu ta kuma caje su mutanen nan sun kawo kuɗi sun ba kotu naira 520 a cikin 520 abun bakin ciki abun da aka ba mahin yarin ne naira 28
na me kenan
wai na yaje kula da diye shi
wannan wata kotu ce tai wannan
anan magistrate court ta Nasco yanzu haka yariyan nanin gida ba lafiya kuma tana da ciki kaga abun da dan sanda da kotu suka ansa wurin mutanen aka suke su naira 845
to yanzu me kuke so su hukuma
su akwai takardan da ya kai na koke a wurin kwamishinan yan sanda na jihar Niger a sake kama waɗannan mutanen.
A lokacin da na tuntubi ma'aikatar shari'a ta jihar Niger ta ce ta san da batun kuma tana gudanar da bincike domin gano gaskiyar lamarin. Shi ma dai kwamishinan yan sandan jihar Niger ya ce ya samu takardar koken magidancin inji kakakin yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana.
Mun samu wannan korafin sannan kuma mai girma kwamishina ya bada izini a bincika.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida na Batsari yanzu kuma ga Usman Kabara da shiri na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Shirin na kasa ba kasawa ba yana zakulo muku mutane daban-daban wanda suke da bukata ta musamman wanda a kullum muke da fuddo da cewa suna da rawar da za su iya takawa a cikin al'umma wanda kuma in har suka taka rawar yadda ya kamata to ko wanda ba shi da bukata ta musamman ba abin da zai iya gaya musu domin kuwa mun ga misalan haka da dama kuma ana kan gani. A wannan makon za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda yake da bukata ta musamman wanda kuma yana aiki ne a Ministry of Petroleum Resources wato ma'aikatar albarkatun man fetur ta kasa a Najeriya.
Na kasa
ba kasawa ba.
Assalamu alaikum, mai sauraro zai sanya sandawa muke magana a daidai wannan lokaci a cikin shirin Na kasa ba kasawa ba.
Ana magana da Radio Yusuf Idris daga Kaduna State, Najeriya, amma yanzu ina garin Abuja ne. Ina aiki a ma'aikatan mai ta kasa, Ministry of Petroleum Resources.
Duwanne matsayi yanzu kake rike da shi?
Ina matsayin high stock verifier, wato masu binciken ainihin kaya wanda aka kawo ka ganshi physically, kaya ido da ido ka su ka kirga ka tabbatar da cewa sun yi daidai da takardar contract da aka bada. Na ba coge, ba coge.
Sai a ruru in ba a sa ido ba.
Sai a hankali, abubuwan sai addu'a.
To da farko mun shiga cikin shirin Na kasa ba kasawa ba.
Gaskiya ina son in ga na ƙara ci gaba da karatu na ta gaba. Kuma akwai wasu abubuwa da dama da za a ga ba ma samu saboda yanayin yanda ƙasar take. Akwai yanayin tafiyanmu da wasu abubuwa muna neman taimako sosai hakan nan. Kuma akwai abubuwa da dama a ma'aikatu da za a ga mu ba ma iya zuwa wuraren.
Kai wace irin na kasa kake da ita?
Na kasa ta shi ita ce gurgantaka.
Na ji kana cewa akwai wasu abubuwa da ba kwa iya samu, kamar me da menene haka?
Kamar misali akwai inda za a ce sai kun je ku samu abu haka, in sama ne to kaga in ba wuta wani lokaci to shi lift din baya aiki. Kuma kaga ka ce za ka bi ta matakala, ka ce har za ka haura hawa bakwai, hawa biyar, hawa kaza. Ya zama maka matsala. Yawwa, to kaga wannan shine daya daga cikin matsaloli. Kuma ya kamata a ce in aka ba mu ayyukan nan, ofisoshin mu ya kasance wuri ne inda zamu iya zuwa ba tare da mun sha wahala ba, mu dawo ba tare da mun sha wahala ba.
To bari mu koma cikin rayuwa yanda ta fara kafin mu dan koma kan maganar abubuwan da ya kamata a ce mutanen da suke da bukata ta musamman tana kasa ko na abu suna samu. Da farko kai karatu, in kai karatu ya abin ya faru ya kuma ka gama?
Kai karatu har zuwa matakin tertiary education, wato HND, higher national diploma. Na fara makarantar primary na a garin Kaciya, na kammala na zo na fara secondary school a nan Sports Arabic Studies, wanda da take zariya amma karau-karau na asalin makarantar. Na zo na gama nan na yi shiga poli zariya, na gama polytechnic, na yi pre-ND, na yi ND, na zo na yi high national diploma a wurin.
Eh, me ka karanta?
Business Administration. To na gama nan kuma na koma na je aka tura ni yi makasa hidima. Aka tura ni jihar Kano. To ka san rayuwar nan rayuwa ne mai tsada wanda ba za ka iya yi a wurare na inda kowane jama'a suke ba, wurin shiga su bayi, wurin abubuwa duk inda kazanta yake, kaga kai da hannu kake zai zama maka matsala a rayuwa. Sai ka kwashi cututtuka hakan nan. To kaga dole ya kamata a ce kasafin suna dan nima mana sauki a bisa irin waɗannan abubuwa, a tura mu wurin namu daban, wurin wanda suke da kafa daban, saboda in ba haka ba cutan su yi yawa. Hannuwan mu za mu kadafawa a wasu suna fitsari ko wani wuri kashi ko ina, kai kuma kana dafa hannun ka kaga akwai matsala irin wannan.
Wani irin kalubale ne ke tsakanin yin karatu cikin masu kafa, misali kai kuma a matsayin wanda baka da ita?
Kalubalen shine na farko akwai lokacin da zaka ga an sa za a yi karatu a sama ko za a yi karatu a wani wuri mai nisa. Kai in baka da keke za ka sha wahala sosai, in kuma kana da keken to in ka je in a sama ne dole za ka ijiye keken a kasa, haka za ka rarrafa dai ka hau sama. To amma akwai wasu lecturerin da za ka ga suna dan iyakan bakin kokari, wasu malaman suna sai su ce a dawo kasa a yi daidai da kai. Wuraren zaman in ka zo masu kafan maimakon su dan taimaka maka su barka ka dan zauna a wurin kai, to a'a sai a ma sun kuɗe ka wani lokaci, wani rubutun aji shiga aji a samu wurin zama kai ba za ka iya shiga ba, in ka shiga za a nemi rukushe ka. Amma za ka ga wasu kuma suna taimaka mana hakan nan.
Wannan magana ta Na kasa a Najeriya ko kuma a kasashen mu na Afirka, za ka ga ba kaman a irin kasashen da suka ci gaba ba, wajen kamar yadda kai maganan wurin zama, wurin shiga ban daki, wajen hawa matakala bene da motocin haya da makamantansu. Shin akwai wani abu da kake ganin cewa ya kamata ku masu wannan bukata ta musamman ku yunkura don ganin cewa kun fidda kanku ko kuma kun samu mafita a cikin kasa?
akwai wato na farko dai hada kai shine babban alamari mu hada kanmu duk wanda ke kaga ya kamata ka taimake shi ko tsakanin ka da Allah koda ko yaya yake koda ba shi da hali mai kyau dai kai dai kai saboda Allah kuma idan muka hada kai muka fuskanci gwamnati a dinkule muka je muka zauna da su muka bayyana musu manufarmu ina tunanin Allah ya taimake mu za su amsa wani lokaci ne za ka ga mutanen namu mu kuma idan muka tashi muna so mu yi abu sai ka ba za ka ga an samu hadin kai ba sosai hakan nan kowa ka yi kokari ka taimaki kowa in ka kai wurin ka yi kokari ka jawo na kasa da kai ya samu shi ma wani mataki
to amma misali ka taba yin bara kai a rayuwarka kasancewar da an game na kasa sai a ce ai kawai bara zai yi misali
gaskiya ni ban taba yin bara ba saboda ni gaskiya mahaifina bai yarda na yi wani bara ba ni ba na ma fita sai zan zani makaranta kawai a kai ni makaranta a dawo da ni sai dauke ni ya kai ni a mashin din shi
to amma misali menene ra'ayinka akan maganan barace-barace da nakasassu ke yi da makamantansu wanda hakan yana matukar ja musu ko reni ko ganin su a kaskance da sauransu musamman ba ma masu nakasa ba za ka ga yanzu bara misali zaka ga almajirai yanzu ko a jihar Kano ana maganan cewa sun kai miliyan 3 kamar yanda rahotanni suka nuna shin me ra'ayinka akan barin nakasassu musamman
a ra'ayina gaskiya ya kamata su yi kokari ne su karfafa zuciyarsu su daina saboda idan ka karfafa zuciyanka zaka iya denawa ta hanyar da zaka nima ma kanka abin saboda zan iya tunawa a lokacin da na kai wani mataki na kan je in yi aski in dauki jaka in saka sa a baya na tun ba ni ma da keke gungura in tafi kasuwa in je in samu in yi aski a bani kudi in dawo gida na sha yin haka kaga irin akwai ayyuka da dama
to kai ka gaji askin ne koko kawai koya kai
a ni gaskiya ban koya ba ina ganin ana yi dai shi ina rika kura ido in ga yaya ake yi tun da naga ana yi hakan nan shikenan nace to ai ma ni zan iya yin wannan abu naje da fara da dai rigiman ne da rigima hannahiya tun ana yin na kum har na dawo na sai kliba makana ne suke ce mishi
ta dadin
hannu manual har na zo na koma na sai na electric to haka nake a hankali ina aski na a hankali to har na samu dai za ka ga wasu abubuwan ma ba sai mahaifina ya mun ba zan yi aki na da kaina gaskiya mu yi kokari mu karfafa zuciyar mu haka so kuma gwamnatoci ya kamata su kuma su dan duba wannan akwai abubuwan da ya kamata su dan nima dan empowering din mu hakan nan dan nima mana abu ayyukan yi muna rika yi amma a tabbatar da cewa fa idan za a yi wannan abu to a samu mutanen da za su iya taimakon da kasassun ne ba wai waɗanda za su taimaki kansu ba kawai saboda muna da waɗannan matsaloli wani lokaci sai ga shugaba sai ya taimaki kansa ne ba zai taimaki yara kuma sai ya koma ana samun matsaloli tsakanin manyan da yara
Malam Rabi Yusuf Idris sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon za mu karkara wannan hira da muka faro da kai a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri na nakasa ba kasawa ba ya kammala musamman Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to a gaida Usmana yanzu kuma ga baba ya kuma kiri da sharhin jaridun kasar Ghana
Dan fara sharhin jaridu ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito cewa an samu tashin tarzoma a safiyar jiya Laraba a unguwar tsohuwar fadama a birnin Accra biyo bayan wata rigima da ta tashi a nan unguwar tsakanin kabilar Dogonbawa da Konkonba a shekaran jiya Talata. Jaridar ta ce rikicin na jiya Laraba ya faru ne jim kadan bayan wata tattaunawa tsakanin kabilu biyun don samun sasanta rikicin nasu na ranar Talata. Jaridar Daily Graphic ta ce da yake mata jawabi shugaban unguwar Kwame Nowa ya shaida mata cewa gabda gama zaman tattaunawar ne jami'an tsaro da aka zuba su a wurin suka yi yunkurin korar jama'a daga gurin inda Nowa ya nuna damuwarsa ga yanda sojojin da aka jibge a wurin suka yi wa jama'a jaridar ta ce an kama wasu mutane biyu masu kera bindigogi a gurin Har yau jaridar Daily Graphic ta kawo labarai mai cewa mutane 13 na kungiyar ƴan bangan siyasan Delta Force ta jam'iyyar MPP da ake musu shari'a game da amfani da ƙarfin tuwo wurin cire wani shugaban hukumar tsaron jihar Ashanti. Babban kotun birnin Kumasi ta ba su beli. Jaridar ta ce kotun karkashin mai shari'a Justice Obri Yabuwa ta ce kowanne su zai gabatar da mutane biyu da za su tsaya masa kuma su aje 10,000 wanda ya daidai da dalar Amurka 2,500 idan sun arce. Jaridar Daily Graphic ta ce wakilin ta da yaje kotun ya shaida mata cewar mutanen da za su tsaya waɗannan da ake zargin su ya kasance suna zaune a birnin Kumasi ne kuma waɗanda ake yi wa zargin za su rika gabatar da kansu wurin ƴan sanda a kullu yaumi. Sai kuma jaridar Guardian ta wace ita kuma ta kawo kira da hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta NCCE ta yi cewar a wargaza ƙungiyoyin bangar siyasa a cikin ƙasar. Jaridar ta ce a wata sanarwa da daraktar sadarwa ta hukumar Joyce Afutu ta sanya wa hannu na cewar wargaza waɗannan ƙungiyoyin bangar siyasa zai kawo ƙarshen yawan bore da ake samu a cikin ƙasar. Jaridar Times ta ce sanarwar ta hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ta ƙara da cewa yawan bore yana zama barazana ga tsaron ƙasar. Jaridar Ghanaian Times ta ce sai dai sanarwar ta kuma kira ga ma'aikatar 'yan sanda cewar ta gaggauta gudanar da bincike akan abubuwa da su 'yan bangar suka yi kuma su kama duk wanda aka same shi da laifi kuma a gurfanar da mai shi a gaban doka. Ita kuwa jaridar Deliga ta rawaito cewar shugaban ƙasa Nana Akufo Addo ya maye gurbin tsohon shugaban ƙasa John Mahama a matsayinsa na shugabannin masu fafutukan tabbatar da dawwamamun muradun karni na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jaridar ta ce babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres shi ne bada wannan sanarwar a shekaran jiya Talata. Jaridar Deliga ta ce shugaba Akufo Addo zai aiki ne tare da Prime Minister Norway Erna Solberg har zuwa ƙarshen shekarar 2018. Wannan aikin fafutukan tabbatar da dawwamamun muradun karnin ya haɗo kan mutane 16 da za su taimaka wa ƙoƙarin babban magatakardar na Majalisar Ɗinkin Duniya na ganin kowa ya bada himma ga wannan muradun karnin kafin shekarar 2030. Jaridar Deliga ta ce shugaba Mahama ya aike wa shugaba Akufo Addo saƙon fatar alheri ga samun wannan aikin. Da wannan ne muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba Yako Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika.
To gaida baba, to sai a muna aikin gafara babu ra'ayoyin masu saurare. To yanzu kan ga Ladan Ibrahim aiwatar da labarai amma kuma a takaice.
A jiya Laraba ne ƙasar Rasha ta sake hawa kujerar naki domin kare shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad daga suka da yake sha daga ƙasashen duniya game da harin makami mai guba. Da wannan matakin na ƙasar Rasha hakan yana nufin kenan ba za ta ba da bayanai ko haɗin kai ba ga dukkan wani kwamitin bincike mai zaman kansa da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kafa, har ma da wani matakin da za ta ɗauka wanda ka iya taimakawa domin samun zaman lafiya a ƙasar ta Siriya. Koriya ta Arewa ta samar da wata na'ura a cikin hanyarta ta ƙarƙashin ƙasa inda take gwada makaminta na nukiliya. Ana sa ran za ta yi gwajin makamin nukiliya ranar Asabar ko kuma kafin wannan ranar, kamar yadda wata majiya ta gwamnatin Amurka da ma suka labarta. Ba za mu ce komai ba, amma muna nan mun zura ido kamar yadda wani jami'in hukumar tsaro ya shaida wa muryar Amurka. A wuri ɗaya kuma a jiya Laraba ne Amurka da Rasha suka ci matsaya akan samar da bincike game da harin makami mai guba da aka kai wa farar hula a Siriya, wanda ya sa shugaba Donald Trump ya ba da umarnin kaddamar da harin ramuwa ga gwamnatin shugaba Bashar al-Assad.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin in sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi mai shari'a Wesley Ibrahim Leha, alƙali a wani kotu da ke Mugi, jihar Adamawa. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ladan Ibrahim Aiwa wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan wato Lobs, ni Ibrahim Kalmasi Yarba ke cewa sai kuma anjima.